الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينك يا أمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يندم كفابا أتي قبل كراتمه na tarihin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda muke yi a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun tafsiratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati was salam, na fadilatul Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu tashi darasi na 30. Darasin da ya gabata mun yi bayani ne dangane da haihuwar manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma bayanin da aka gabatar mana cewa akwai wasu abubuwa da mahaifiyarsa ta gani lokacin da take dauke da cikinsa ko lokacin da ta haife shi, kuma ya tabbata cewa mahaifiyarsa ta shayar da shi, akwai kuma waɗanda suka shayar da shi a daidai wannan lokaci, musamman ma Suwaiba. Akwai wata baiwar Allah da ake kiranta Suwaiba, lalle ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suwaiban nan baiwa ce ta Abu Lahab, baiwa ce ta Abu Lahab. To amma da yake a wancan lokaci zamanin jahiliya ne, kuma akwai alaka ta dangantaka tsakanin Annabi da Abu Lahab, duk da abinda Abu Lahab ya yi, akwai dangantaka mai ƙarfi, wato ta ainihin bambanci tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma an yi bayanin cewa Suwaiban nan ta shayar da Hamza bin Abdul Muttalib, wanda yake baffa ne ga Annabi, kamar yadda ta shayar da Abu Salama, wanda hadisai sun tabbatar mana da haka. Annabi ya ce ba zai auri 'yar baffansa ba, saboda da shi da baffan an shayar da su waje ɗaya. Ya ce kamar yadda ba zai auri 'yar Abu Salma ba, 'yar Ummu Salma. Ya ce ba zai aura ba, saboda me? Saboda babanta da shi an shayar da su waje ɗaya. To sai bane ta shayar wanda aka yi wa Annabi a unguwan Banu Sa'ad, wata kabila ce ta Hawazinawa. Daga baya, lokacin da musulunci ya fara ƙarfi, mutanen wajen da ba su karbi musulunci ba, Annabi ya kai musu hari, wato ya yake su, shine yakin Hunayn, shahararren yaƙi ne tun da Qur'ani ma ya ambaci yake. To waɗannan kabilu ta Hawazinawa suna cikin jeji ne na Jaziratul Arab, kuma ƙauyuka ne haka jefi-jefi. So suna da al'adar su je su ɗebo 'ya'yan mutane daga waɗansu wurare su zo su shayar da su a ƙauyukansu, saboda yaro zai tashi da hazaka, zai tashi da jaruntaka, kuma zai tashi da kuzari, domin duk wanda ya tashi a ƙauye ya wahala, ya yi noma, ya yi kiwo, ya yi buge-buge iri daban-daban, to idan ya zo alƙarya za ka ga tsarinsa da rayuwarsa da bambanci tsakan yaron da zai tashi tsakani. Wani ma zai gan shi gashin nan kamar mai hankali amma wawa ne, ya yi da girmansa kamar mutum amma ba mutum ba ne. Shakku ibni Adam ko shakku insani, wato yana kamar mutum-mutumi ne hakan nan. Za ga wanda yake birni yana cikin tsoro, ana ɗauke wuta, ko in waje da duhu ba zai shiga ba, amma kaga wanda ya tashi a kauye ba abin da ya dame shi da za a ce masa da daddare jejeje a lokacin tumo ya dauko tumo ko masara ya karyo masara ko yayi itace da daddaren da zai yi itace ba abin da ya dame shi saboda haka sai ya sa Allah ta'ala ya kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tashi ya girma a cikin birnin Makka ba sai da ya zauna a unguwan Banu Ta'a ya koyi jaruntaka da hazaka da ainihin kuzari da rashin tsoro kafin ya dawo hannun iyayensa a birnin Makka wa kanat al'adatu inda al-hadirin shine malai ce al'ada a wajen mutanen birni min al-arab na larabawa an yaltamisu al-maradi ala auladihim suna neman masu shayarwa ga ƴaƴayensu wato waɗansu mata ya su shayar da su da ba a wani ɓangare kuma ana samun mata manyan mutane ba sa shayarwa sai a debo waɗansu sai a biya su waɗansu ƙasashen larabawa da na turawa suna yin haka yanzu da aka samu ci gaba sai a nemo madaran saniya ko kuma irin madaran gari din na ba da yaro to sai dai shi kuma yana da illarsa sai ya sa wani lokacin ya ga yaro ya tashi wawawa kanna don da Allah ta'ala ya sanya ainihin nonon mace ya sanya nono a cikin nonon mace to akwai hikima akwai amfaninsa da albarkar sannan kuma wani lokaci wajen bayarwa a ji a shayar idan aka samu wata barauniya wanda ya riga ya shiga cikin halinta tun ba yi sa'a ba duk wanda ya sha nonon ta zai zama barawo shi ma barawo ne to shi yasa ake taka banban Allah ya taimake mu na'am an yaltamisu al-maradi'a ala auladihim suna neman masu shayarwa ga ƴaƴayensu ibtiadan lahum suna nisantar da yaran an amradil hawadir gabarin cututtuka na birane domin cututtukan birane suna da bambanci da cututtukan ƙauyuka a birane an fi ɗaukan cututtuka akan ƙauyuka walitaqwa ajsamuhum domin kuma jikinsu ya yi ƙarfi watashtaddu asabuhum ko watashtadda asabuhum wato gaɓoɓinsu za su yi ƙarfi ya kasance yanzu kaga ɗan ƙauye da ya tashi yana cin ƙaura za ka haɗa shi da ɗan birnin da ya tashi yana cin masara ko tuwon semolina ba ma wuta mubita ba semolina ai ba za ka haɗa su ba zai ga ɗan ƙauye kana raina shi in ya riƙe shi sai gagara kwacewa amma ɗan birni kana haka sai ma ya fara tangaɗi shi karan kansa faɗuwa zai yi saboda haka tashi a ƙauye da koyon training na ƙauye yakan sa mutum ya samu ƙarfin jiki da ƙarfin jijiyoyi kamar yadda larabawa suke son haka ma ƴaƴayensu wa yubdinu al-lisan al-arabi fi mahadihim ga wata magana kuma za su kyautata harshen larabci tun suna yara ƙanana yanzu ka kira yaronka kace menene wannan ko zai baka bayani sai ka ji yana maka wani yare hakan nan ni na karata ma ko yarbanci ne in yamuranci ne hausa ne ake haɗawa sai ka rasa menene ake haɗawa ana sa da wani yare hakan nan dai ba za ka fahimci cewa hausa zalla yake yi ba hausa ce zalla ba misali ko wanda yake da yare na kare kare ko babarbare kaji yana surkawa da wani abu ai kamar yadda mu da muka yi karatun boko makarantu iri daban-daban yana da wahala mai minti ɗaya ko minti biyu mintoci biyu ko uku muna magana ba tare da mun sa kalman turanci ko larabci ba alhali al-kalam al-fasih al-balaga ita ce idan kana magana a cikin yaren da kake magana to ka yi magana yadda mutane za su gane ba tare da sun nemi fassarar wata kalma ba wato baka sa musu bakuwar kalma da wani yare daban ba amma ana dan matsawa sai ka zance yes ya din hausa ko filatanti ko barbanti ka gani a cikin kare-kare akwai yes menene yes da karkaranci eh to dama mutumin da zai ce na saboda akwai alaka mai karfi tsakanin yaren Larabci da yaren Hausa akwai kalmomi da yawa wanda suke kalmomin Larabci ne suka shigo Hausa da musulunci ya shigo ya samu Hausawa sai yayi tasiri a cikin yaren su tasiri mai karfi kafin a fara rubuta Hausa da Turanci sai da aka fara rubuta Hausa da Ajami yaza ko wajen Laraba an kace Hausa za su ce maka Hausa wasu za su rubuta da Sinin wasu na rubutawa da Fadu Hausa sai da Sinin ya fi shine Hausa za su ce Hausa Hausa sun san Hausa har ma za su yi kokari su furta maka waɗansu kalmomi na Hausa musamman waɗanda suke zuwa Saudi Arabia za su ga yadda waɗansu ke kokarin yin haka kuma akwai professors da yawa waɗanda suka rubuta littafai suka jero kalmomi na ainihin Hausawa amma asalinsu kalmomin Larabci ne ko a cikin wannan jumla da na ambata misali asali da Hausa tushe ake nufi shine asali da Larabci kuma aslun jam'in sa usulun ko ba ka bane jumla to da Hausa ne ake kiran jumla fadara in ka ce jumla jumlatun da Larabci ne jumal jumlolin Larabci ne to da Hausa me zaka fada in ka ce fadaratun wannan fadaran layin da ka yi shi a miƙe rubutun da ka yi shi a miƙe bai karkace ba shi ake kiransa fadara shi yasa ake kiran rula da misfara saboda yana saita abubuwa in ka koma kalmomin Larabci ne amma da Hausa Hausa sun riga sun mamaye to don haka duk wanda ya take a ƙauye to za ka samu yaren da ƙauyen suke yi idan ya mai da hankali za ka samu ya iya ya koya duk abin da aka fada in zagi ne in bakar magana ce in habaiti ne in hannunka mai sanda ne dama su ne masu wahala to zai fada maka kuma zai fada maka sunayen ƙananan dabbobi da yaren da tsirrai iri daban-daban da yaren yanzu za ka samu wani a gano hakan nan gano Hausawa ne ko a yayu idan da za ka fito da shi bayan garin yayu ka ce ya faɗi sunan yayi iri daban-daban zai ga yana ta kaga kame akwai ganyen da ka gwada maka bai san menene sunan ganyen ba amma asalin difficult yan ƙauye kana gwada ganye zai ce maka wannan ganyen kaza ne yana ganin bishiya zai ce maka kaza ne yana ganin ƙwaro zai ce maka kaza ne amma kai kana cikin birni in banda buzuzu ba abin da ka sani yanzu wani yana nan ma buzuzun bai sani ba na hango ne a garin ma yana jin bai san buzuzu ba ko a yi tambaya ya ce a hankar a tambaya na'am to don haka Larabawa suna son su kai ƴaƴayensu ƙauyuka na Larabawa domin su iya Larabci mai kyau ba Larabci irin na birane ba saboda haka Faltamata Abdul Muttalib da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-Marabiya shine kakan Annabi Abdul Muttalib sai ya nemi waɗanda za su shayar da Annabi to sai dai inda aka dan samu mushkila su waɗanda suke shigowa a ba su yara domin shayar da su sun fi son su samu waɗanda iyayensu maza suke da rai saboda dama suna yin aikin jinga ne don a biya su da zaran an ce yaro maraya ne to ba za su ɗauke shi ba za su ce menene kakansa zai ko mai uwarsa za ta yi wannan ke yake gwada maka cewa duk wanda aka ce maka maraya to lallai yana cikin maraikin da ya kamata a taimake shi dalilin da ya sa Annabi ya ce ana wakafilul yatimi kahataini fil janna ni da wanda ya kula da maraya kaman haka muke a cikin gidan aljanna. Ko kana cikin damuwa kana neman biyan bukata wajen Allah subhanahu wataala, ka samu yaro maraya ka kyautata masa, ka shafi kansa, ka rarrake shi, domin kai ma Allah tabaraka wataala ya warware maka matsalolinka cikin sauki. Amma ka samu mai uba wani kana taba ki fagewa da kuka, zai ubansa ya fito ya tafi rutu. Amma wanda bai da uba, ubansa ya riga ya fito. Ai, idan uwan ma ta zo ta samu ka shafi kansa, za ta dan yi tsammanin wani alheri da gare ka. To duk wanda suka shigo daga kabilan Banu Sa'ad suka shigo Makka domin neman yaran da za su shayar, naka ce musu ga annabi, amma maraya ne sai su tsallake. Haka suka yi ta yi, ita ma Halimatu Sa'diyya da ta ɗauki annabi sai da ta rasa, ta rasa wanda za ta ɗauka tukuna. Sannan ta ce akan ta koma ƙauyensu haka hannu wofe, to bari sai ta ɗauki wannan yaro ta jaraba. Ashe alheri da albarka yana tare da annabi suna ta kaucewa ba sani ba, saboda al-insanu adubu ma jahila, ɗan adam da kake gani adubu ma jahila, shi makiyin abin da bai sani ba ne. Inda za ka samu alheri baka sani ba, sai kan kana adawa da wajen, kana kakkauce masa, shi ne al-insanu adubu ma jahila. Na wastarda lahu imra'atan min bani Sa'd ibn Bakr, saboda haka a ƙarshe dai ya ba da shayarwan annabi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ga wata mata da kabilan Banu Sa'd ibn Bakr, wa hiya Halima, ita ce Halima bintu Abi Zu'ayb, ya Abu Zu'ayb, sunan Abu Zu'ayb Abdullah ibn al-Harith, sunan mijinta Abu Zu'ayb, sunan ainihin mahaifinta Abu Zu'ayb, asalin sunansa Abdullah ibn al-Harith, wa zawjuha sunan mijinta al-Harith ibn Abdul Uzza, shine al-Harith ibn Abdul Uzza wanda yake al-mukanna bi Abi Qabasha an min nafs al-qabila, wanda yake masa kinaya al-kunya, mukan ce al-kunya da Hausa fatara, ko kuma ka ce kinaya, duk da kasancewa kinaya wani abu ne daban, ana masa al-kunya da Abu Qabasha min nafs al-qabila, daga wannan kabila. Sunan mijinta Abu Qabasha, Abu Qabasha, dalilin da yasa Qurayshawa idan suna son wani lokaci su zagi annabi sai su ce dan Abi Qabasha. Me yasa suke ce dan Abu Qabasha? Wato dan mijin Halimatu Sa'diyya da ta shayar da kike kira, kaman kai ne ana magana kai wani ba ce ya daga nan kauye. Ai, daga nan kauyen da aka ce maka wai an fada maka haka ne domin saboda a gwada ba kai ba gidaje ne, kai yaushe ka waye? Lokacin da musulunci ya fara ƙarfi, annabi ya tura wasiƙa ko wasiƙu zuwa ga sarakunan duniya na wancan lokaci, an kai ma Kisra, an kai ma Kaisar, an kai ma Herakl, da Herakl ya karanta takardar annabi. Mutane suka ce masa, fadawansu suka ce masa, da Allah ka share wannan takarda, ba ta da kima. Ya ce a'a, ya ce tun da kuka ga shekara da shekaru muna zaune haka a wannan mulki ƙololuwa, ba a taɓa kawo wasiƙa irin wannan ba. Ya ce mu bi a hankali. Ya zama lokacin aka samu fadawa maciririta, don an yi dace sai a samu shi sarkin ko shugaban yana da basira, akwai abin da yake hange. To shi ne sai ya ce a je a binciko masa waɗanda suke da alaka ko 'yan kabilan wanda ya rubuto wannan takarda, shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Za mu samu a gaba, amma gurguje akwai inda nake so na jire. To da aka gayyato sai aka je kasuwa, tunda babban gari ne, aka samu Laraba kawai, sai aka tattaro wajen tattarowa, sai aka tattaro har da Abu Sufyan. Kun ga wannan ya gwada muku, a ke Abu Sufyan wato tun tuni shi ba gidaje ba ne, ai kamar anan ne a ce mutumin da yake tafiya kasuwan Kano, kasuwan Jos, kasuwan Maiduguri, Abuja, kana ganin wani dan Niger zai zo bude masa ido? Yana da wahala, yana da wahala. Saboda me? Saboda idan sa guda yake da aka tattare su aka ce to yau ana neman ku a fada, sarki yana neman ku, me ya faru? Ba su sani ba. To kuna tattare da dai ko za a sanya musu doka ne a hada Larabawa cin wannan kasuwa da shiga wannan kasa. Sai da aka bijiro da su suka zo gaban sarkin inda ba su taba shiga ba. Kowa ya zauna ya ce to a ɗauko takarda, aka ɗauko takardar da Larabci. Sai wannan ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan, su karan kansu Larabawa sun gane Annabi shi ne ya rubuto takardar ya aiko, al'amarinsa har ya shigo babban fada irin wannan kamar White House ko kamar Asoran Bila. Zai sarki ya tambaya ya ce to wanda ya rubuto takardar nan ko ƴan uwansa ne, wane ne ya fi kusanci da shi wajen dangantaka? Gaba ɗayansu sai suka gwada abu su fiya. Sai ya ce to matso, matso gaba. Ya matso gaba ya ce sauran su zauna baya, su ba san me za a yi ba. Ya ce to zan maka tambayoyi ka bani amsa, kuma ka faɗi gaskiya, ko na baya in bai faɗi gaskiya ba ku karyata shi. To wannan ya sa shi duk tambayan da aka masa sai ba da amsa, kuma mafiya yawan tambayoyi sun yi teburin ɗin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma da sun sani to da za su yi ittifaki, ba za su faɗi gaskiya ba, domin a lokacin ba su kalli musulunci ba, ana rigima da su. To bayan an gama tambayoyin sai ce to na ji duk abin da ka faɗa, kuma ya yi sharhi ya faɗa, ana fassara musu. Ya ce ga dukkan alamu wannan bawan Allah da ya zo yake da'awan annabci da manzanci, tunda a cikin kabilan ku babu wanda ya taɓa wannan da'awa. Ya ce yana da gaskiya. To a wajen sai hayaniya ta kaure a fadarsa, saboda fadawa ba sa goyon baya. Sai ya ce to waɗannan a sallame su, in ya so mu mu yi maganan gida. Lokacin da aka sallame su aka ba su kyautan da aka ba su aka raka su, shine wannan sai ya kalli wannan, wannan ya kalli wannan, sai suka faɗi wata kalma. Sai ɗaya daga cikin su ya faɗi kalma, yace ya faɗi wata kalma, yace faqad amira amru ibni abi kabta, yace lalle al'amarin dan abu kabta ya zaurta. Tunda har fa da yanzu a dalilin sa, ina fata an gane, in mutum bai san tarihi ba to bai san da waye ne ake magana ba. Wato al'amarin dan abu kabka ya gawurta, har ainihin hirar nan ƙoranta yake ji. To shine ɗaya daga cikinsu ya ce daga lokacin ya yarda cewa musulunci zai samu rinjaye, yana dawowa gida ana samun wata ƙofa, kawai zai kalli musulunci ya fi masa sauki. Wannan kenan. To don haka mijin Halimatu Sa'diya ana kiranta wato Abu Kamsha, amma asalin sunansa Al-Harith bin Abdul Uzza. To wa ikhwatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hunaka min rada, lokacin da ta zo aka bata Annabi ta tafi da shi anguwansu ko ƙauyensu ko rugansu. To ba Annabi ne kada ya shayar ba, akwai Abdullah bin Al-Harith, akwai Unaysa bint Al-Harith, akwai Huzafa au Juzama bint Al-Harith. To ita wannan Juzama din wahiyar kaima ita ake kiranta a kaima, laqabun ghuliba ala ismiha, laqabin da ake mata kenan wanda ya rinjaye sunanta. To ita ta riga wato sai da aka shayar da ita ta dan girma, sannan aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kiyata wa kanat tahdinu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ta kasance tana renon Annabi. Ita da ta girma ba mayar da ita wajen iyayenta ba, tana tare da uwar shayarwanta. To dalilin da ya sa ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mata amfani. domin lokacin da aka je aka yaki mutanen Hudai aka yaki Hawazinawa da kabilan Banu Saqif da aka ɗebo fursunonin yaki sai ga ita wannan Akaima a cikin fursunonin yaki da suka mata ta baibaye ta ce ni kuna ta wulakanta ni kuna ta ɗaure ni ku wanda kuke gadara da ku ubangidan naku eh tare da ni da ke an kayar da mu waje guda dan uwana ne waje kayarwa to tana fara da farko ba su saurara ba sai da tana ta maimaitawa suka ce a'a to shine da aka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce ga wata mata fa ga abin da take fada yace a'a ku kawo ta shine aka kawo ta annabi yace sun ce ta a sun ce ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san ta ba bai gane ta ba yace ke bayani yana ta yi bayani ta ce ai an kayar da mu waje guda ina renonka na yi renonka na buye ka na ɗauke ka sai annabi yace to abu ne wanda yake abin shekaru da yawa amma na san akwai alama guda ɗaya akwai alaman da zaki bayyana sai faɗa mata haka sai ta ce eh akwai alaman da zan bayyana domin lokacin da nake renonka ka gantsara min cizo imana ya cije ta har wajen yayi jini kenan har yayi tabo sai manzo Allah ya ce gaskiya ne abin da ta faɗa shi ne ya cire mayafinsa ya ce to mutum da na gane ki shi ne kin fiɗa mata mayafi ya ce ta zauna to sai aka fara tarar da ni ka zan ko wanda ya kokwa da ita kai sun zo ba saboda zai fara tunani zai fara tunani shi ne sai ya ce to zan baki zai wai tun da an kayar da mu waje guda kuma kin faɗi alama wanda yake tabbata haka ne to ki zaba ko ki zo ki dawo ki zauna a waje na duk abin da kike so zan miki ko kuma ya zo miki alheri a sallame ki ki koma wajen mutanen ki sai ta ce to gaskiya ita ta fi son a mata alheri ta koma wajen mutanen ta saboda ba za ta iya zama a ainihin Makka ba tunda ba a nan ta tashi ba to shine manzo Allah ya mata goma na arziki kamar yadda Hausawa suke faɗi nike nan ya sallame ta a dalilin haka sai aka samu mata da yawa su ma suka samu sassauci to wannan ita ce Akaima kun ga kenan a kere nan da ta yi na annabi ya taimake ta ba don haka ba ya ƙarshe wahala za ta sha kuma wannan ya gwada lallai masu renon yara ana samun haka ko kai ma da kake dariya yanzu mai yiwa ka ce shi wanda kake goyonka ba mamaki ka yi mummunan cizo ko kuma ka yi mummunan ɓarna wanda kai ba ka manta ba waɗanda suke tare da kai a wancan lokaci ba za su manta ba kuma wannan shi yake gwada mana cewa a yi haƙuri idan mutum yana da iyaye da ƴan uwansa da suke zaune a ƙauye Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi dama ya zama yana birni yana Abuja idan ya ce zai ɗauke su da ƙauyuka ya mayar da su Abuja ba za su koma ko ba mamaki yana ɗaukansa yana kai su can illolin da za su shiga cikinsu da rashin lafiya ƙarshe ma za su mutu da wuri sai dai kuma waɗansu manyan mutane da suka yi suna suka bunƙasa su kuma tsoro suke ji domin saboda haka ce mahaifiyarsa tana ƙauye to za a zo a yi kidnapping ɗinta wannan yana daga cikin fitinan Najeriya amma ba domin haka ba ko kai shugaban ƙasa ne kana ɗaukan mahaifiyarka kana kai kabila ba za ta ji daɗi ba ka batta da ƴan uwanta na ƙauye ka batta duk shekara tana noman kuɓewa ka batta tana zuwa itace ɗin nan mun ka hana ta yin itace a jeji tunda already ta riga ta saba yana daga cikin ɓangare na rayuwarsu da suke yin tsari kana takura ta za a samu matsala to idan Allah ta'ala ya haɗa mutum da ire-iren waɗannan iyaye to sai ka lallaɓa su ka bi a hankali a bi su a hankali na wannan kenan sannan kuma wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Akaima ta yi renon Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib ibn Amr Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko san Abu Sufyan shi ma dan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai dai da yake su sun fito ta bangaren jagorori ne musamman na abin da ya shafi harkokin kasuwanci da fada a binnin Makka. Wa kana ammuhu Hamza, sannan bakon Annabi Hamza bin Abdul Muttalib mutardan fi bani Sa'd bin Bakr, shi ma kun san an kayar da shi a ainihin anguwan Banu Sa'd bin Bakr. Fa ardat ummuhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawman wa huwa inda ummihi Halima, lalle mahaifiyarsa ta kayar da Annabi a lokacin da yake tare da uwarsa ta shayarwa Halima. Amma wasu suka ce Haliman ne ma ta shayar da su, ta shayar da wacce. Fa kana Hamza radiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min jihatayn, a fassara aka ce Hamza abokin shayarwan Annabi ne ta bangarori guda biyu, min jihati Suwayba, ta bangaren Suwayba, wa min jihati Sa'diyya, da kuma bangaren Halimatu Sa'diyya. Wa ra'at Halima min barakatihi sallallahu alaihi wa sallam, to bari mu dan koma baya. Halimatu Sa'diyya lokacin da ta dauki Annabi a matsayin danta na shayarwa, to ta ga albarka iri-iri, ma kadat minhu al-aja, abinda ya bata mamaki. Walinatrukaha tarwi dhalika mufassala, malaike mu batta za ta yi mana bayani da kanta. Qala ibn Isa, dai daga cikin manyan malaman tarihi ibn Isa, hasali ma ana ganin a tarihin musulunci ibn Isa al-mu'asiri shi ne jigo, duk wanda ya zo bayansa fa huwa ayalun alai, sai ya dosana da gare shi. Inda za ka rubuta tarihin musulunci, tarihin Annabi, to sai ka dauko maganan ibn Isa rahimahullahu ta'ala. Kaman hadisi ne, ana karanta hadisi ba amma ce Imam Bukhari ba, ai da saura irin sai Imam Muslim, Imam Malik, a bangaren hadisi Imam Ahmad bin Hanbal ta gani, amma al-Imam Abu Hanifa sai ga an ambace hadisai da yawa, ma ba ambace shi ba. Imam Al-Auza'i su ma sai a ambace hadisai da yawa, ba ambace shi ba, da sauransu. To haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kansa kowa a layinsa. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukuriyya, wani a bangaren kasuwanci zai suna, wani a bangaren aikin gwamnati zai yi suna, ana samun haka. Domin duk wanda aka baki head of service a ce shugaban ma'aikata, ko ya zama famanar sakatare, yanzu ba wani sakatare sun masu yawa, amma da in aka ce famanar sakatare, ko aka ce director, ko aka ce head of service, ana ganin a aikin gwamnati ka kure gaba daya. To haka ma a bangaren malanta da sauransu. Na'am, Ibn Ishaq ya ce kana Halima tuhadduku, Halimatu Sa'diyya ita da kanta tana bada labari, annaha karajat min baladiha ma'a zawjiha, ta fito daga ƙauyensu tare da mijinta, wa ibnullaha saghirun turdi'u, tana da wani yaro wanda take shayar da shi, amma ba da wadatu da wannan ba, domin saboda mai bata samun abin biyan bukata. Kaman kai ne a baka aiki, ya ka baka aiki sai kasance abin da kake samu a aikin baya biyan maka bukata, to kaga dole ka samu wani alternative har ila yau. Idan aikin da safe ne ka nemi wanda za ka yi da yamma ko da daddare, ko ka hada da wani kasuwanci haka, domin ka samu yayi ainihin menene yayi bitin din demand dinka, kamar yadda suke fada. To Halimatu Sa'diyya ta zo da wani yaro fi niswati min bani Sa'd bin Bakr, a cikin mata na kabilan Sa'd bin Bakr, taltamisu ar-rada'a, suna neman yaran da za a ba su na shayarwa ƙari kan dai. Kun ga wannan ya gwada ba yaro guda ne suke dauka ba, sukan dauki guda biyu ko guda uku haka, sai dai matan da take shayar da irin wannan yara kuma dole ta nemi abinci, dole ta ci abinci. Yanzu in matanka tana jego, to yana da kyau ka kyautata mata irin jan naman nan ka da ya yanke, madara, gungunin madara shi ma madara ka da ya yanke, ko na ruwa ko na gari, domin saboda mai saboda yaro ya samu abin nan din da zai samu nono sosai kuma zai zama yana da lafiya amma kawai ba ita jibga mata to wanda tsamiyar kuka kukan malami ba a'a ya kamata rinda hada mata da irairen madannan abubuwa na kala tace wa zalika fi sanati wato fi sanatin sahaba a shekara mai tsanani a kasa ya fassara mana mujidaba wanda yake akwai tsanani akwai fari na kadara ta fiha wala mata babu korayen abubuwa babu ruwa tace lam tabqa lana ay lam tubqi lana shay'an bai bar mana komai ba fari ya cinye mana komai kalat tace fa karatu ala atani atanin li kamra na fita a bisa jaka atanin jaka jaki amma mace kamra wanda take fara kaman wata baiduwa amma ana karifin lana tace tare da ni akwai wata raƙuman mu naka ce a karim ana nufin annaka almutinna raƙuma tsohuwa tsohuwa raƙuma me yasa suka bar raƙuman sun bar raƙuman ne saboda na kai kiwo da ita aka dan samu nononta tunda su ala a wajen larabawa nonon raƙumi abinci ne na musamman kuma nonon raƙumi yana da ɗan kauri haka musamman ma idan yana ɗanyensa kamar shigen ya yi kama da nonon akuya nonon akuya da nonon raƙumi suna da ɗan ɗibi da juna to sukan yi amfani da shi sukan sha yana taimaka musu wajen gina jikinsu da maganin yunwa kamar kagan mutum bai saba ba yanzu ka sha nonon raƙumi sai ka yamai sai ɗanyen nonon baka saba ba sai ka yamai sai an dafa sai sai an mashi shi kindirmo shi ne shariful lana saboda haka duk inda za su je suna tafiya da dabbobinsu kamar shi ne a matsayin abincinsu sai dai kun ga babin lahiya ko suna ba a son a samu alajifa wanda annabi ya ce allati la mukhalaha wanda take da kashi ko gurgo ba ta da shi sai ga waɗansu alayya sun yi karo-karo nan kawo saniyan sai ka samu duk dubin saniyan kashi ne wai ta za a yanka ba su tonton a hada musu ainihin kayan kashi mutum yana da tsohuwa a gidansa ko tsohuwar da haƙo haram suna lilo suna ƙoƙarin faduwa kana ba su wannan kashi shike nan sai su ƙara tsohuwa haƙorinta ya faɗi saboda kashin saniyan da suka yi tonton ya jefar mata amma ba za ta faɗa ba ba za ta faɗa ba to irin wannan ma an ce a yi nahiya ba daidai ba ne duk wanda ya nahiya da irin wannan saniya ba daidai ba ne wani lokaci gwamnati ta kan sa sai dabbobi a raba wa manyan mutane ciki har da malamai ana raba mana shanu amma kun san Allah wallahi wani lokaci an kawo maka saniyan ka fito ka gani kai din dai ba mai da hamin kyauta ne amma akwai masu mayarwa saboda idan babban mutum ne ko jigo ne a siyasa ka masa irin wannan saniya zai ce ku mayar wa gwamna ku ce ba nasu saboda wani lokaci ya yi aika da nasu ana fadin wannan ne saboda ya yi aika su ji tsoron Allah da waɗanda ake ba su kwangila an rubuta saniya naira miliyan guda sun je kun sayo saniya ta 600,000 kun ci 400,000 a matsayin ribar kwangila wannan adalci ne ko zalunci ne ba hana gwamnati ta raba wa mutane raguna ko ta kuma dabbobi ba saboda lahiyar da za su yi zamanin annabi ma yakan yi haka yakan ce a raraba sai dai zai raba wa ba a son son dukiya kamar yadda kuma ba za a raba abin da yake ba zai yi lahiya ba duk waɗannan abubuwa ana yi su ana ganin kamar a duniya yake a lahira Allah ba zai yi hisabi ba zai yi bincike a kansu ba Allah ba zai bari ba. da lokacin ka fita daga Thailand sai ka ce kai wannan saniyar ma da Allah in kai niyyar za ka ba da tukuncin 50,000 ne idan da zafiyayyen saniya ce sai ka ba da 5,000 su suna jin haushi kai ma kana jin haushi Allah ya kyauta na'am tace wallahi ma tabbitu bi qatra tace wannan raquma saboda tsabin kofanta ko digo ba a samu sai da kyar shine ma tabbitu a kasa lamba ta hudu baddal ma qatara wa sala qalilan qalila wanda ya diga wa ma lana mulailana tace ba ma iya barci da daddare atma min sabilina allazi ma'ana saboda yaron da yake tare da mu kunwa ba ma iya bace min bukaihi min aljo saboda tsabin kukansa a dalilin yunwa ma fi sadi ma yubune tace abin da ke nono na ba zai wadatar da shi ba wa ma fi sharifina ma yubude abin da ake samu cikin wannan tsohuwar raquma ko da an hada da ke ba zai kotar da shi ba walakin kunna narjul gaisa tace sai dai muna fatan gudumawa wal farad da fita daga cikin wannan yanayi amma duk da haka ta zo neman karin yaron da za ta shayar to da yake kaddara Allah ta'ala ya riga ya kaddara ita ba ta su mun Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ta fito tace fakaratu ala atani tilka shi yasa na fito a bisa jakata wannan falakat azammat birrukadi falakat azammat hakika ta dawo baya bin rukar da rundunan da muke tafiya saboda mai saboda tsamin saibi to jaka ita ma mai yiwa ba ta ci ta koki ba waɗanda suke kanta ba su koki ba to kullum sai ta ce ma na gaba ku jira mu da Allah su kuma na gaba haushi suke je hatta haka zalika alaihim har sai da hakan ya ba su wahala da'afan wa ajafa saboda tsabar rauni da yunwa ba za su iya tafiya da tawaga ba tace hatta kadimna makka tace har sai da muka zo birnin makka naltamitu rada'a muna neman yaya ranin da za mu tayar ko wala Allah cikin mu samu wani dan mai arziki wanda ubansa zai taimaka mana tace fa ma minna imra'atin illa waqad qa'ada 'alayha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko urida alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace babu wata mata face sai da aka bijiro mata da annabi fata abahu lokacin annabi yana yaro tace ga wannan ki dauke ki fata abahu sai matan taki idza qila laha innahu yatim idan aka ce mata ai maraya wa zalika anna kunna narjul ma'rufa min abi sabi tace wallahi mu dinnan muna tsammanin alheri daga baban yaro to ya za mu dauki wanda baya da baba maraya fa kunna naqulu tace mu ya mu mata muna cewa yatim maraya wa ma ata an tasma ummuhu wa jaddu to me mahaifiyarsa za ta yi me kakansa za ku yi wanda baya da uba me waɗannan mutane guda biyu za su yi kun ga suna gane ba za su yi komai ba shi yasa ba za su ɗauki wanda ubanta baya nan ba ai kaman a ce mata ne masu zuwa tsoron abin nan in ka samu gurup ɗin su akwai kaɗin da suke da kalmomin da suke faɗa na yanayin su na gurup ɗin su ne ka in ka saurari kaɗin su akwai kalmomin da suke faɗa ba za ka gane ba amma su suna faɗa su ne su za su gane saboda mata ne masu tsoron wake ko masu tsoron abin nan akwai kalman tuwatuwan da suke amfani da ita tuwatuwa suke nufi aka nan ma'aikata ne su ma haka ne in ka samu gurup din ma'aikata ne burori waɗanda suke masu aiki iri da akwai yaren da suke yi wanda iyayen gidan su ba za su gane ba sai dai in an samu wani tsohon lebura yanzu an ka samu wani tsohon lebura zai ka ce yi su ba su da sun sai ta baki saboda mai saboda dukkan jiya ya sani sai inda za su haɗa matsala ya riga ya sani to haka yake amma an ka bar kai sai mu cutar da kai gaba daya to haka yake shi yasa yake cewa mutum a layinsa abin da ya kware to ka bar shi kawai musulunci yana jinjina mu kowanne mutum a bisa sana'arsa da ya kware a kai. Na saboda haka fa kunna nakrahu li zalik, tace mun kasance muna kyaman maraya duk inda aka ce ga maraya ba mu daukar sa. Sai yasa kowace mata take daukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da yake yawo. Fama bakiyatin ra'atun qadimat ma'i, babu wata matan da ta rage wanda muka zo da ita binnin Makka illa akadat radi'an ghairi, ba sai ta samu dan shayarwa ma bandin. Tace falamma ajma'na al-intila, lokacin da muka gama yawo, lokacin tafiyan mu barin mu birnin Makka yayi, kuntu li sahibi, sai nace wa mijina, wallahi shine Halimatu Sadiya tace wa mai gidanta, tace ina ranguwa da Allah, inni la akrahu an arji'a min bayni sawahibi, ni ina kyama in koma a tsakanin kawaye na, walam akhud radi'an, ace ban samu yaron da zai kayar ba kani. Tace abin kunya ne, ba zan yarda da wannan ba. Tace wallahi ina faɗa maka, ni na ranzai da Allah, la kabanna ila zalikal yatim, wancan marayan da kowa ya gishi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tace wallahi zan je fala akhudannahu, zan dauke shi komai ta fanje mu fanje. Eh kala la alaika an tafali, sai mai gidan yace, yace la alaika an tafali, yace babu laifi don kin je kin dauka, ni dai ba zan hana ki ba. Eh da larabci duk mutumin da yazo yace maka zai ka ba, kace la alaika, wato ba magala in dai babu takuri. Amma ku duba ku ga la alaika wala laka, in aka ce la alaika wala laka to you have option, duk wanda kai daidai ne. Shi dai bai takura ka ba, kuma bai ce ya kamata ka yi ba, shi ne la alaika wala laka, abinda ka gani. Ina fata an gani. Na'am. Qala la alayka an taf'ali, afallahu an yaj'ala lana fihi baraka, sai dai kuma mai gidan yayi tunani, yace ba mamaki Allah ya sanya mana albarka a marayan da muke rainawa, saboda haka je ki dauka. Qala tace fa dhahartu ilay, saboda haka sai na tafi wajen Muhammad, wa akhadtuhu, na dauki Muhammad, wa ma hamalani ala aqlihi, tace wallahi babu abinda ya tsora ni bisa daukanta, illa anni lam ajid ghaira, tace wallahi saboda ban samu wani saboda kai na je na dauke. Kala tace falan ma akaftuhu, amma da na dauke shi, tace raja'tu bihi ila rahli, ni ma sai na dawo da shi zuwa masaukin mu inda muka yada zango. Kowa kowace tana gadara, ga shi ta dauko dan shayarwa, ni ma na zo ina gadara, eh duk da maraya na dauko amma ina gadara da ke. Falan ma wada'tuhu fi hijri, tace lokacin da na ajiye shi a bisa cinyata, aqbala alayhi sadaya bima ka'a min labani, tace kawai sai ga nono ya tuttuɓe a cikin abin na, abin da ba ta taɓa gani ba. Wannan fa tun kafin su bar Makka, daga inda suka yi da zango, tace fa shariba hatta rawiya, yaka har sai da ya ƙoshi. In ka ji an ce maka rawiya da larabci, shi ne ƙoshi na rayu na ruwa, duk abin da yake ruwa-ruwa. To shi Balarabe zai ce in ka sha zai ce ka ƙoshi, mu da Hausa ka sha ka ƙoshi, ka ci ka ƙoshi, ko da yake ka ci ka make, in mutum ya make wato cikin ya yi banga-banga kenan. Amma dai ya ci ya ƙoshi, ya sha ya ƙoshi, a su da Larabci akala fa shabiya, shariba fa rawiya, ya ci ya ƙoshi, ya sha ya yi ne, shi ne rawiya, shi ma ya ƙoshi. Haka za ku fasara da Hausa, amma da Larabci kalmomin daban-daban. To da ya sha ya ƙoshi, a'a sai sai ta ɗauko da yaron ma, wa shariba ma'ahu akuhu hatta rawiya, shi ma yaron da bai baya ƙoshi, shi ma da ya biyo bayan Annabi ya samu albarkar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ma kawai sai ya sha ya ƙoshi. Ai labarin bai kare a nan ba, tace summa nama, tace kuka yi bacci wa ma kunna nanamu mu ma muka yi bacci wallahi da ba ma bacci ma abu kabla zalika tace wancan yaro da ba mu yi san mai bacci ba saboda abin yunwa zai take ta kuka kuma babu nono nara kunin ma babu na farko kenan to kun ga wannan shi yake gwada cewa wani yana cin albarkacin wani dalilin da yasa duk mutumin da yake mai gida ne zai kawo abinci gidansa ayi ana ba da mutane ya bar bebiyan su waye da waye yake ba su abinci ya bar matsawa mun kafa a ko lokacin da kinkafa ta yi tsada masara ta sa mazaje a gaba muka ce a bar irin wannan bibiyan saboda za ka hada mutane da yawa waɗanda suke cin abinci a ƙarƙashinka mai yiwuwa da ƴaƴanka da ƴan uwanka da wanda ma babu dangin iya ba na baba to abinda nassin hadisi ya gwada shine a dalilin wani daga cikinsu Allah tabaraka wataala yake baka cikin abinci da zaran ka yi bulokin to sai Allah ya baka bulokin nimmancin shi yasa duk abin da kawo na abinci in dai ba almubazzaranci mata za su yi ba eh to ka gane su da irin almajiran da suke zuwa suke a wannan din nan wannan ba bakar magana za ka faɗa wa mutum ba duk da kasancewa akwai tsarin da ya kamata a gyara akan almajiranci amma dai in za ka taimaki yaro ka taimake shi ka ba shi tsakani da Allah balle kuma a ce tsofi waɗanda suke maza ko mata ko an samu wata tsohuwa wanda duk danginta sun kare ka ce za ka ɗauki da wainiyanta me za ta ce ai abinda za ta ce ma bai ta karaya karya ba mamaki a dalilinta sai ga Allah tabaraka wataala yana buɗa maka za mu haka ne Allah ya taimake mu to har yanzu daga cikin falala wa kama zawji ila sharifina tuka ta ce sai mijina ya taki ya tinkari wannan raƙuma ɗin fa iza hiya hafil kawai sai ga raƙuma nononta ya cika gaba ɗaya abinda bai taba gani ba a dalilin wa dalilin manzon Allah wannan marayan ya sa Qur'ani ma ya ce wa malaikatin na kala ta faha suna tambayan ka anil yatama dangane da marayu aka ce abinda ya kamata shine ku kyautata musu ku yi musu alheri saboda albarkan da ke ciki hatil din nan lamba ta fida menene hatil mumtali a labana yana cike da nono to su waɗancan yara su riga sun sha nonon mai kayan da su nono raƙumi kuma zai koma nawa na mata da mijinta kuma an suka sha abin da ya rage su sanma na kusa da su fa halaba minha ma shariba ya tatse abin da zai shaye ka wa sharibtu ma'ahu mimma nasha hatta tahayna rayyan wa ta'ba tace har sai da muka ainihin kai rayyan wa ta'ba mun ci mun sha wato mun ci mun koshi mun ci mun sha mun yi ne mun koshi dama za ka ce abinci abinci kamata yayin aka ce sai a yi mai kuma da baya sai a sha ta lokacin annabi a gidansa yakan tada da akwai wani abu mai kama da zoho wanda ake yi a wancan lokaci idan ya ci to sai ya ɗan sha kamar yadda mu ma yanzu mutum ya samu abin nan jolof ɗinsa ya tashi da jolof ɗinsa sai ya nemi lakasera amma lakasera kan ba tsamiya mace tsamiya ce ku sai ya ɗora lakasera kai amma tsakani da Allah a ce ka samu ka zo kana jin yunwa ka samu lafiyayyen abinci ka ce aka kawo maka zobo lafiyayye ko kuma tsibi lafiyayye ka tsora me kake ji sai ka ji wani nan ɗinka ya yi gumi nan ɗinka ma ya yi gumi to wannan za ka kwanta bacci za ka yi bacci mai daɗi to haka yake zo shi ne abin da take ba mu labari wato tana son ta gwada mana koshin da suka yi su ba su taba koshi irin na ranar ma a dalilin ɗauko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ba kwana ɗaya ba fa ba su kwana ɗaya ba. Gobari mu ji ƙarashin bayani. Na, ta ce wa sharibtu ma'ahu hatta antahayna rayyal makaba fabitna bi khairi layla. Ta ce wannan dare dai mun kwana lafiya, wato dare ne mafi alheri da ba mu taɓa gani ba. Ta wanda mutumin da zai kwanta bacci bayan ya kwanta bacci ya ta mafarke-mafarke wani lokaci har abin da ya yi yana yaranta, dole ya gwada bai da damuwa sosai. Kuma bacci ya yi nauyi, haka yake so. Amma in dai za ka yi bacci abu ka bayar razana ta kasa ki, ba za ka yi mai nauyi ba, so zai iya zama maka illa. Amma ka manta ina kake, ko da na minti 30 na awa ɗaya ne. Ko ka yi mafarki shekaran ka 75 ba, da ritaya ma shekara 15, da karɓan kwanci shekara 15 ko 20. Amma da ka zo kana mafarki wanda kura ta koro ka, ka je kiwo. Kura ta koro ka, kana da shekara 75 kai wannan mafarki. To ya gwada ka yi bacci mai nauyi ne, kana tunanin da abin da ya faru a da. To mutum bai ciye ƙoshi ba, ba zai iya bacci mai nauyi ba. Ƙwarai da gaske, in akwai yunwa a cikinka ba zai yiwu ba. Daman yunwa da rashin lafiya sukan sa, sukan jefa mutum cikin wani yanayi. Ka tunkiri layin da waken ku mai ramadi wa yunkiri famu famar ma'i min saƙari. Na, kalar ta ce ya kulu sahibi mina aslahana, ta ce sai miji ne ya ce lokacin da muka wayi gari, ta alami wallahi ya Halima, ya ce kin sani wallahi Halima, ya ce laqad akaftu nismatan mubaraka, yace ni fa na fahimta wannan dan tayen nan, dan marayen nan da kika dauko, wallahi kin dauko dan maraya mai albarka. Domin duk wannan canji da muka gani lokacin guda a dalilin sani shine nisma. In ka ji an ce maka nisma, ana nufin wato dan taye, dan gudan jini mai albarka. Idan aka kawo liman gawa bai san namiji ne ko mace ba, wasu malamai suka ce kada ya tambaya. Saboda idan namiji ne zai ce Allahumma innahu abduka wa ibnu abduka wa ibnu amatika anta khalaqtahu wa anta razaqtahu wa anta amartahu wa anta tuhyi wajen addu'a. Idan mace ce Allahumma innaha amatuka ibnatu abduka wa ibnatu amatika anta khalaqtaha wa anta razaqtaha wa anta amartaha wa anta tuhyiha, to sai a kawo gawa, baka san namiji ne ko mace ba. Aka ce liman da gawa bismillah, su kuma sun dauka sun faɗa maka. To in ka zo addu'a Allahumma innahu abduka, za ka ce ko Allahumma innaha amatuka, ko Allahumma innaha nasamatuka. Gobe ne a yau malamai suna cewa abinda za ka ce in ka yi larabci, ka ce Allahumma innaha nasamatuka, ka ce ya Allah wannan halittar ka ce ko gudan jininka ne, shi ke nan ka fita. Wasu malamai kuma suna ce a sa damirin wato mata, saboda halitta mudiga kuma ta kuno alaka, to mudiga da alaka da mutfa, idan ka juya su da larabci ko mahumbinsu zai zama mutafe. Allahumma innaha amatuka wa ibnatu abdika wa ibnatu amatika anta khalaqtaha wa anta razaqtaha. Amma ga zan mutum mai da larabci, to yaga haddace ka fadi addu'an kawai da niyyar abinda za ka yi. Ƙwarai da gaske, wani lokaci ana iya samun canji. Kaga idan ba liman ya ƙware ba, a ce gawa namiji ne ya ce Allahumma innahu abduka, gawa mace ce Allahumma innaha amatuka, ai kaga akwai aiki. Limaman ƙauye da yawa ma ka ce su faɗi addu'o'in da suke yi ma gawa a fili, ai na ji da yawan su za su fauka. Da yawan su za su fauka daga limanci, to sai dai kawai aikin daro. Na, qalat fa qultu, sai na ce wallahi inni la arju zalik, sai ina tsammanin haka, ina tsammanin fiye da haka. Kala ta ce sun makarajina, tace sai muka fita wa rakittu ala atani tace na hau kan jakata wa hamaltuhu alaiha mai na dauki sabon maraya tare da ni akan jaka fa wallahi tace ina rantsuwa da Allah ina baku labari sai da na bada tawaga mamaki yayin da za mu koma mun kafin sai isa kauyen ku abubuwan mamaki suka yi ta faruwa sai da suka ce kai an yi lafiyar ki kuwa me ya faru ne me yake faruwa ne saboda ta zarce musu da ita take roƙon ku yanzu kuma sun dawo su ne suke roƙonta wannan shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته